Haka mai wuya.
Ai kaga wannan sanarwar ma da suka haitar na kasuce da harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, amma mu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar da da sunan za a samu da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi. Mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. A wannan safiya da muke kawo muku wannan shiri na tsaka mai wuya, gagarumar tawagar nan da karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutole ya jagoranci suka jira a Sokoto a makon jiya da zaman cewa za su je su yaki Bellaturji da kuma sauran giggan yan ta'adda da ke jihar, waɗanda suka daɗe suna azabtar da mutanen yankin gabacin Sokoto ɗin irin su Isa da Gwarayo da Sabon Birni, har ma suka kashe sarkin gobiyar Alhaji Isa Muhammad Bawa bayan an rike shi fiye da makonni uku yana hannunsu. To su wannan manyan sojojin yanzu ba sa Sokoto, duk sun tattara sun bar Sokoton sun koma abinsu inda suka fito Abuja da sauran wurare. Idan ka saurari bayanin da shi Bello Mutole ɗin ya bayar lokacin da suka isa Sokoto ɗin, za ka ɗauka cewa sun zo su zauna a wurin ne a bisa umarnin shugaban ƙasa har sai sun ga bayan ƴan ta'adda ɗin nan. Kare bayanin da ya bayar.
Wannan zuwa mun yi ne kan umarni na shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu, ya umarce mu gabaki ɗaya kwanmu da kwankwatar mu na ma'aikatar tsaro ta Najeriya cewa mu zo Sokoto domin mu tabbatar da cewa mun zo mun ƙara ma sojojinmu ƙarfin gwiwa domin su shiga daji su fatattaki waɗannan ƴan ta'adda. Shugaban ƙasa ya fahimci lalurar da ke damun arewa ita ce matsalar, saboda haka ya haɗa matuƙa na cewa dole mu zo Sokoto mu tabbatar da cewa jami'an tsaronmu mai duk abin da za mu yi an tura su daji kuma an ba su duk abin da ya dace domin su shawo kan matsalar da ke addaba wannan yanki na arewa akan matsalar. Shi ya samu kenan kuma tun lokacin da ya ba da wannan oda yana yawan kira ya ji cewa mun tafi. To kamar da kuka sani harkar tsaro harka ce sai an tsaya a yi tsari, yanzu gashi kun gane mu mun zo nan an yi duk tsarin da za a yi insha Allahu ba da daɗewa ba, duk da ba za mu faɗi yadda za a yi ba saboda harka ce ta tsaro.
Karamin ministan tsaro na Najeriya Bello Mutole kenan. To amma me yasa suka faɗi cewa za su zo tun ma kafin su zo ɗin? Mutane da dama da ke su kallamirin ba da sanarwa ɗin kafin ma su jira a Sokoton suna ganin cewa haka ba daidai ba ne, domin sun an karar da waɗanda suka zo su yaƙa ɗin a wurin.
Waɗannan faya-fayan bidiyo da ke yawo a kafafen sada zumunta na Facebook suna ƙara nunawa a fili irin yadda yanayin rashin tsaro yake a wasu sassa na arewa, musamman a arewa maso yammacin Najeriya. Saboda haka ne wasu ke ganin sanarwar da ma'aikatar tsaro ta fitar cewa ministan ƙasa a ma'aikatar Bello Mama Mutole da manyan hafsoshin tsaro su tare a Sokoto su jagoranci kawar da ayyukan 'yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya tamkacin tumbara ne da mai bara. Profesa Ma'abu Shamaki dan asalin yankin Sabon Birni ne a gabacin Sokoto, yankin da rashin tsaro ya kai intaha, yana ganin cewa
a juma'a mai kyau ranar Laraba ake gani da sha'anin tsaro in ba siyasa ba ce, to ba a bayyanarwa sai dai a ɗauki mataki wanda ya kamata a ɗauka. An daɗe ana kashe mu amma ba mu ga abin da aka yi ba wanda ya yi tasiri a cikin wannan ƙasa. Ko ba su zo Sokoto ba, ko yana Abuja, ko sojojin ga duk suna inda suke, idan ana da niyyar ɗaukar mataki wanda ya kamata a ɗauka domin a kai ƙarshensu, ai ana iya ɗauka.
A haujin wasu kuma wannan abin fata ne, duk da yake an shaja haka amma ba a samu murya ba. A cewar Bashir Altino Goyawa dan asalin yankin Isa duk a gabacin Sokoto,
ai kaga wannan sanarwar ma da sun kai ta na kasuce ga harkar tsaro tashin warko. Domin bai kamata shi tuji ya ji za a yi haka ba, bai kamata Halilu su bubu ya ji za a yi haka ba. Kai mu abinda muka bukata aiki, amma mu bukata wani bayani, bayanu mun shajin su kudade waɗanda aka kashe kasar da sunan za a samu da tsaro mu yanzu ko son ji ba mu yi. Mun gaje da gafara sa kullum ba mu ga kafo ba.
To ga Sheikh Muhammad Nasir, to don duba kwata-kwata irin kamun ludayin shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da harkokin tsaro, da kuma duba musamman yadda wannan al'amari yake ƙara munana a arewa maso yammacin Najeriya din, wakilinmu na harkokin tsaro a can Abuja Hassan Mai Nakane ya gayyato wasu tsofaffin sojoji guda biyu, ɗaya sojan ƙasa ɗaya sojan sama, domin su duba mana kamun dodon shitunu gudun. Ba tare da bata lokaci ba ga Hassan Mai Nakane da bakin nasa.
Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, barka da dare, muna maka barka da zuwa cikin saka mai wuya.
Shi kuma barka masu sauraro.
Me ke hakan? Barka da gogari sanin da zuwa.
To barka mu dai.
Idan zan fara da tambayan group captain Sadiq Garba Shehu, kai aiki a rundunar sojojin saman Najeriya kuma ka rike matsayi daban-daban. Da farko group captain Sadiq Garba Shehu, kowa sani cewa wato kalubalen tsaro a Najeriya kullum sai kara gaba-gaba yake. Menene za ka ce dangane da kisan da aka yi wa mai martaba sarkin gobe, ba wanda babban sarki ne a nan arewacin Najeriya kuma daga daular Usmaniya? Kana jin wannan kisa da ake masa abu ne wanda za a iya guje masa cin sulhu da shi an yi abin da ya kamata?
Alhamdulillahi, Allah ya ji kan sarkin gobe. Amma ba tare da fatan shi ba, mun samu labarin mutum sarkin gobe ne saboda matsayin da Allah ya sa shi da martaban da ke sarautar shi a tarihin na yano Hausa, shi yasa wannan labari. Amma abin da nake so, mun yi bakin ciki kwarai da gaske a ce mutum ne kamar wannan mukami, an kama shi an wulakanta shi, ya yi kwana da kwanaki yana roƙo yana cewa gobe mu gana ta kare, amma ko ba su samu an kawo shi ba. Wannan gwamnati kama shi ga su suna nunawa ga komai ba su soye kansu ba. To amma abin da nake so mu sani, wanda mai martaba sarkin gobe ko a wannan satin inda za a bi bincike kamar irin na su Kabiru Yusuf na Bikon Kwalbata.
Kabiru Adamu.
Za ka ga cewa akwai dubbai da aka kama, mata ne, maza ne, manoma ne, wanda ke ba ma ji labarin su ba. So shi duka rai ne. Amma idan aka taɓa wani VIP ko wani babban mutum ya ku jawo abin nan kuma maybe shi ne zai sa mu ga gwamnati ta motsa. To kuma mun ga gwamnatin ta motsa. Amma motsawan kusan zai iya cewa akwai abin da aka ce cewa borin Hausa. Duk wanda yake kallon rediyo ko TV ko social media ya ji ana yin wannan abun daga farko ma shi minista ne, da karamin minista ne da kai. Kafin ma wannan oda da ya bayar daga baya wanda ya ce a koma Sokoto, ya fito ya ce ya ba sojoji oda su je su kamo wanda sukai sarkin gobe. Ba daɗe da wannan ba sai aka zo aka sake sake wasu mutane daga wurin. Ba daɗe da wannan ba aka zo aka wasu motocin sojoji suka makale. Wannan kan wani kusa amfani da suka makale, sojoji suka kasa ɗaukanta, suka barta ƴan bandi suka zo suna propaganda da shi a kan cewa sun kori sojoji sun karɓi wannan abu. To abin da nake so in so wato sha'anin tsaronmu ya kai inda yake sai mun faɗa ma kanmu gaskiya.
Group captain, kafin a faɗa gaskiya balin kuma wurin Major Yashinku. Major Yashinku, kai ƙwararren sojan ƙasa ne. Sai ba ta wace fuska kai kake kallon kisan da aka yi wa sarkin gobe?
Hakika ne, gaskiya magana ta za ta kai sha bamban ne da ta shi group captain a bisa wani ɗan dalili kaɗan. In aka ce mutum shugaba ne wanda yake ya kai wani matsayi wanda akwai al'umma a ƙarƙashinsa, to abin da ake ɗauka shi ne duk sanda aka ce wani dalili ya sa an kai gare shi, to tamkar wannan al'umman ita ma an kai gare su kenan gaba ɗaya, ba ta da wani sauran tasiri. Ko a ake so da yanzu aka ce yau wannan shi ne komanda, abu ya wuce ‘yan ƙasan shi, ya wuce waɗanda yake su ne ma ta a ce suna zage da shi su ba shi kariya, wanda shi ne wanda zai zama master strategy, wanda shi ne zai tsara duk yadda za a tafi da abu, shi ne shugaban rundunar a ce an kai gare shi. To kaga lallacewa ta kai lallacewa ta al'amarin da ya shafi tsaro kenan. Wannan abu ne wanda bai daɗi ba, kuma a hakikanin gaskiya akwai takaici daga al'amuran gwamnatin ƙasar nan. Amma lallai da an ɗau matakin da ya kamata da za a iya karɓo shi, ba ma shi kaɗai ba, da irin waɗanda suke hannu da waɗanda ba su rubuta suke ba, da waɗanda dukkan su ma suna kawai kamar da group captain faɗa dukkan rai ne, to su ma da za a iya ceto su. To amma mafi yawa gwamnati za ta yi ta jan ƙafa a kan al'amari, da ƙiran kuma suna nuna wa mutane kamar suna ɗaukar mataki a kai. Amma daga ƙarshe ta ka ga ba haka ba, sai ka ga sakamakon da za a samu ya ƙaryata abin da suke ta ikirari a farko.
Group captain Sadiq Garba, ba ka ban amsa ba cewar inda a ce gwamnati ta yi abin da ya kamata da an kaucewa kisan da aka yi wa mai martaba mai gobe?
A wannan lalacewa na soja a gaskiya ba ya fara ba daga lokacin da aka kare shi yakin Najeriya da Sarajewo.
Group captain, za mu kai wannan yana cikin ajandar mu duka, amma zai tafi da shi ne a kalma ɗaya. Inda a ce an ɗau matakin da ya kamata, kana ganin da kisan da aka yi mai martaba sarkin gobe bai faru ba?
Yana yi wa bai faru ba. Idan aka bi matakin yadda sojan namu yake tsaye, yadda ake tafiyar da su, yadda ake training din su. Idan ana misali akwai minista na tsaro, akwai wani abu da Turawa suke cewa wai form, defense function. ana misali mutumin da yake gona ya sa malumanin da rawani sai ka san ba noma zai ba to a gaskiya sojan namu gaba daya daga Ministry of Defense da aka tsara sojan wannan tabar barewa
guru gamfin duk wanda suna cikin ajin da zamu san Allah da amma me jihadin ku idan muka duba kai to ta fuska kake kallon rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da wannan al'amari gaba daya kana ganin gwamnatin jihar Sokoto ta yi abin da ya kamata
to wannan ya sa dole mu dauko asalin menene zai sa a gane kun gwamnatin Sokoto ko kuma ba za a gane kun shi ba kar mu manta shi al'amarin tsaro wanda kundin tsarin mulki kasa ya ce tabbatar da tsaron lafiya da dukiyar al'umma da walwalar su shine ainihin maksudin kafa gwamnati kuma aka ce ko ta gwamnati tabbatar ta take na fitin rawa so abin da ya kamata mutane su sani rawar da gwamnati ko gwamnatin jiha suke iya takawa akan al'amarin tsaro bai wuce na samun da zaman lafiya ba sakamakon faɗace-faɗace na abin da ya shafi addini ko kuma na ƙabilanci dalili wannan sarakuna suna iya taka rawa a kai gwamnati tana iya barazanar da za ta yi da yan sanda a yi abin da za a yi amma abin da ya kamo taɓarɓarewar tsaro irin wannan wanda yake an kama mutane an yi garkuwa da su an sa wasu sharuɗa kuma ana nufi in ba a cika sharuɗin nan ba za a kwato su to ya fi ƙarfin gwamnati da ake kira chief security na jiha dalilin kuwa shi ne shi chief security na jiha ɗin nan bai da hurumi wurin naka ɗan sanda ko kuma ya ce ga kuma shi ne ɗan sanda da aka kawo wannan jihar balle kuma a ce yana da hulubi wanda za a lada GOC ko wani brigade commander ko battalion commander ko company commander.
Yawa to group captain da duk garba shehu kai ta wace fuska kake kallon irin rawar da gwamnatin jihar Sokoto ta taka dangane da gaba ɗaya wannan al'amarin da ya riga da masu mafarkin gobe.
To a gaishe ku malamai to za mu ja aya nan sai Allah ya buɗe mu rana wato mu zo mu ci gaba muna godewa retired group captain Sadiq Garba Shehu da kuma retired major Haya Shinko tare da shi wakilin namu Hassan Maina Kayana da ya mana wannan tattaunawa tare da su a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington. Huta lafiya.